A cewar daraktan hulɗa da 'yan jaridu na kamfen ɗin gwamna mai jiran gado a jihar Plateau, Simon Lalong, barista Festus Frentor, tuni suka garzaya kotu suke buƙatar kotu ta dakatar da gwamnati mai ci daga karɓar bashin naira biliyan 30.
Gidajen gwamnatin da ke Gwarin fa a Abuja, akwai gidaje 10 nan duplexes wanda muka samu labarin cewa an fara sadda su. Muka yi bincike muka tarar guda biyu ciki an riga ansar. Sannan kuma gidan gwamnati sabon da aka gina a nan Jos, mun samu labarin cewa kayayyakin ciki ana ta fitar da su, ana ta tuttugewa yansu kayayyakin da da aka riga aka saka a wannan gidajen. Mun je gidan jarida mun ba da labarin cewa ga abin da ke faruwa, domin wayannan kayayyakin gwamnati ne, in wata abu ta faru mu gwamnatin da za ta shiga, in ba mu ga mu jama'a masu kayan nan ba, to mun ci amanan su. Wannan maganganun ta shafi ma har kudaden da ake nema a janye su daga bankuna. So lokacin da wayannan abin suke neman su faru, mun dauki matakai kashi biyu. Mun rubuta wasiku zuwa duk bankunan nan cewa in aka yi wayan su cire-ciren kuɗi ba kan ka'ida ba, kuma a cikin lokaci na hanzari, mu ba za mu zo mu saurari irin wannan abubuwan ba. Sannan bayan hakan mun je kotu akan cewa mu ba mu yadda da wayan su basussukan da ake neman a dauka a tsakanin lokacin da gashi nan bata kai sati biyu ba kafin gwamnatin nan ta nade. So mun je kotu kuma sannan mun rubuta wasiku ma gwamnatin nan.
Amma baka ganin kaman kuna takura ma gwamnati, ko kuma tunda akwai shirye-shiryen mika wannan mulki da za su yi, ya kamata suna bukatan wadansu kudaden da za su yi amfani da su, baka ganin kaman kuna takura musu ne yanda ba za su samu su yi aikin su yanda ya kamata ba?
Ai komin yawan kudin da za a bukata domin a shirya bayar da mulki ba za ta kai irin kuɗin da suke janyawa ba, domin kuɗin da ake maganin su yanzu nan biliyan 30. To in aka bari an ba su bond din nan a tsakanin yanzu zuwa lokacin da za su mika mulki, za su iya karɓan bashi komai yawanta.
Barista Festus Frentor kenan. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau, Alhaji Abubakar Muhammad Badu, ya ce zargin da gwamnati mai jiran gadon ke yi ba gaskiya ba ne.
To a gaskiya maganan da ake ce ana sai da kayayyakin gwamnati, wannan ba gaskiya ba ne. Duk wani wanda yake wannan korafi, mu ba ma da ja da Allah, Allah shi yake ba da mulki. Kuma kowa ya sani mulkin nan akwai raninta na farko, kuma akwai raninta na ƙarshe. So a bi a hankali, duk abin da za a yi ma jihar Plateau ne. Idan gwamnan yana son ya saci kayan gidan, me yasa ma ya gina gidan? In aka ce maka bond ba wai rancen kuɗi aka yi ba. Gyara ne ake yi na yanayin yadda za a biya waɗansu basussukan da za aka ɗauka, waɗanda ma ba gwamnatin nan ta ɗauka ba. Saboda in suka ma fahimci me bond ɗin, gwamnatin mai zuwa ma za ta fahimci cewa an taimake ta ne. Ko za a rage mata yadda za ta biya kuɗaɗen wata-wata har zuwa tsawon lokaci. Ba wai wani kuɗi ne aka ɗauka don yin wani abu ba.
Kwamishina ya kuma ce gwamnati ta kafa kwamitin mika mulki tare da haɗin gwiwan gwamnati mai jiran gadon don tabbatar da an mika mulki a cikin tsanaki. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Sanata Gyanpajok, ya shigar da ƙara a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, inda yake ƙalubalantar hukumar zaɓe kan furucinta na gabatar da Simon Lalong a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar ta Plateau. Haka ma kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓen ya fara sauraron ƙarar da Eunice Aisa Sambot na jam'iyyar APC ta shigar, inda take ƙalubalantar zaɓen gwamna Jonathan a matsayin wanda ya lashe zaɓen sanata a shiyar arewacin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.